This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a yi kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a koda shi kuke so akan voahausa.com. Assalamu alaikum, salamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan Yulin shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahaba Aliyu Imam da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
Turkiya ta kaddamar da ƙarin hare-hare cikin dare kan sansanonin ƴan tawayen Kurdawa da aka fi sani da PKK, kamar yadda bayanai da suka fito daga ofishin Prime Minister kasar suka nuna yau Laraba. Ƙungiyar Taliban ta ƙaryata rahotanni da suke cewa shugaban ƙungiyar Mulla Umar, wanda ke gudun hijira, ya mutu. Kamfani da ke kula da hanyar ƙarƙashin ƙasa tsakanin Faransa da Ingila ya ce ya tare bakin haure sama da 37,000 daga farkon wannan shekara zuwa yanzu.
To, rahotanni daga Kamaru na cewa tuni shugaban Najeriya Muhammadu Buhari fara ziyarar aiki a ƙasar, inda zai tattauna da takwaran aikinsa Paul Biya.
Gaban kasa kwalbe da kansa shi da ya tarbe shi a tashan jirgin sama. Bayan haka kuma ya tarta shi masaukinsa a otel Hilton a birnin Yaounde din.
To, bayan da majalisun Najeriya suka dinke barkar da ke tsakaninsa a jiya, za ku ji cewa wasu masana na ganin har yanzu akwai sararuna a kaba. Za kuma ku ji ƙarin bayani kan raɗe-raɗen da ake na cewa mai martaba Oni na Ile Ife Oba Okunade ya rasu. Muna kuma tafi da shirinmu na himma ba ta garago, wanda Bello Habib Galadanci zai gabatar. Amma da farko, bari mu sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙasar Turkiya ta kaddamar da ƙarin hare-hare cikin dare kan sansanonin ƴan tawayen Kurdawa da aka fi sani PKK, kamar yadda bayanai da suka fito daga ofishin Prime Minister kasar yau Laraba suka nuna. A daidai kuma lokacin da majalisar dokokin ƙasar take shirin yin zama na musamman domin ta yi muhawara kan matakin sojin da rundunar mayakan ƙasar take ɗauka kan ƴan tawayen da kuma mayakan ISIS a ƙasar Iraki. Hare-haren da ƙasar ta kai da jiragen yaƙi suna auna sansanoni 6 ne na ƙungiyar PKK a kudu maso gabashin ƙasar da kuma a arewacin Iraki. Hakanan sanarwar ta ƙara da cewa hukumomin sun tsare mutane su fiye da 1,300 a ƙasar, biyo bayan wasu samame da ta kai kan mutane da ake zargin ƴan ƙungiyar ne ta PKK da ƙungiyar ISIS da kuma na wasu ƙungiyoyin mayakan sa kai. Gabanin majalisar ta fara zama dai shugaban jam'iyyar da ke goyon bayan muradun Kurdawa mai lakabin PDP a Turkiya, Salahattin Demirtas, ya yi kiran da a tsaida duk wani farmaki da ake kaiwa ƴan ƙungiyar ta PKK. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa jiya Talata cewa ƙasar ba za ta ja da baya ba kan abin da ya kira yaƙi da ta'addanci. Kalaman nasa sun zo ne a ranar da ƙungiyar tsaro ta NATO ta gudanar da taron gaggawa har ta fidda sanarwa tana Allah wadai kan hare-haren ta'addanci da ake kaiwa Turkiya, daga nan ta yi alƙawarin baiwa ƙasar goyon baya.
Ƙungiyar Taliban a Afghanistan da kuma wasu majiyoyi kusa da ƙungiyar ƴan tawayen game da taron sulhu tsakaninta da gwamnatin Afghanistan da ake shirin yi a Pakistan cikin makon nan, suna ƙaryata rahotannin da ke cewa shugaban ƙungiyar Mulla Umar, wanda yake gudun hijira, ya mutu. Wani kakakin ƙungiyar da muryar Amurka ta tuntuɓa ya dage cewa shugaban ƙungiyar yana nan daram da ransa, yana cewa raɗe-raɗi ne kawai ake cewa ya mutu, na yayata cewa ya mutu domin a tilasta mai ya fito daga maƙoyarsa. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin Afghanistan tana binciken rahotannin cewa Mulla Umar ɗin ya mutu. Da yake magana da manema labarai a Kabul, kakakin shugaban ƙasar Sayyid Zafar Hashimi ya ce, muna sane da rahotannin dangane da mutuwar Mulla Umar, shugaban ƙungiyar Taliban, muna kuma tantance rahotannin. Ya ce zai yi magana idan aka sami ƙarin bayani kan tantancewar. Wasu majiyoyi da masaniya kan shawarwarin sulhu na Afghanistan ɗin sun yi watsi da rahotannin mutuwar Mulla Umar, suna masu cewa ana hakan ne domin wargaza shawarwari a zama na biyu da ake shirin yi a Pakistan.
Kamfani da yake kula da hanyar ƙarƙashin ƙasa tsakanin Faransa da Ingila ya ce ya tare bakin haure sama da 37,000 da suke ƙoƙarin satar tsallakawa daga Turai zuwa Ingila daga farkon wannan shekara zuwa yanzu. A yau ne kamfanin ya bada wannan adadi, yana mai cewa akwai buƙatar Ingila da Faransa su ƙara matsakaimi wajen taimaka kamfanin hana bakin haure da suke satar shiga ƙasashen waɗanda suke tururuwa zuwa wannan yanki. kamfanin ya ba da sanarwar ne bayan dare biyu a jere wato dimbin bakin haure suka yi kokarin shiga ta hanyar karkashin kasar. Hukumomi a birnin Salais na Faransa mai tashar jiragen ruwa sun fada yau Laraba cewa cikin dare sun kidaya wasu mutane 1,500 waɗanda suka yi kokarin shiga ta hanyar karkashin kasar da burin shiga Ingila. Suka gano kuma gawar mutum ɗaya wanda ya kasa samun shiga hanyar karkashin kasar. Wannan ya biyo bayan hana wasu mutane su fiye da 2,000 da ƴan sandan kasar suka yi wato a daren Litinin. Mutumin da aka tsinci gawarsa kamar yadda wani dandali a kasar Faransa ya buga ya ce mamacin dan kasar Sudan ne dan shekaru 25 zuwa 30 kuma sai ta yi jirgin kasa ne ya buge shi. Prime Minister Ingila David Cameron wadda halin yanzu yake ziyarar aiki a kasar Singapore ya faɗa yau Laraba cewa Ingila tana bakin kokarinta wajen hada kai da Faransa domin hana fitina tashi a wuri da bakin haurin suke hallara cikin makonni 6 da suka wuce a kokarin su na shiga Britania.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. To a yau Laraba wasu ƴan majalisar dokokin Amurka za su samu damar sauraro da kuma yin tambayoyi ga manyan jami'an Amurka a ci gaba da kokarin su na tantance shirin ƙasa da ƙasa da aka kula da Iran kan shirin nukiliyar ta. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na tsaro Ashton Carter da sakataren makamashi Ernest Moniz da kuma babban hafsoshin Amurka Martin Dempsey za su bayyana a gaban kwamitin kula da harkokin soja na majalisar dattijai. Zaman zai fi mai da hankali ne kan yadda shirin zai shafi muradin Amurka da kuma daidaiton karfin soja na ƙasashe da ke gabas tsakiya. Majalisun dokokin Amurka suna da wata biyu domin su tantance shirin nukiliyar Iran din, saboda haka kwamitocin majalisun biyu suna yin tambayoyi ga manyan jami'an gwamnatin shugaba Obama, musamman ma sakatare Kerry da kuma Moniz, waɗanda suna daga cikin tawagar da ta cimma wannan shiri na farko a wannan watan.
Koriya ta Arewa tana nuna alamun tana shirin gwajin wani sabon makami mai linzami ko wata takala ta soja. Sa'o'i kacal bayan da ta ce ba ta da sha'awar gudanar da shawarwari kan shirin nukiliyar ta. Masu fashin baki sun yi makonni suna ta hasashen cewa watakila hukumomin kasar a Pyongyang za su harba makamin roka cikin watan Oktoba domin cikar jam'iyyar da ke mulkin kasar shekaru 70 da kafuwa, rana da take da muhimmanci a harkokin siyasar Koriya ta Arewa. Da manema labarai suka tambaye shi kan wannan batu jiya talata, jakadar kasar a majalisar ɗinkin duniya Jan Ilhan ya ce ba zai karyata hakan ba domin za mu gudanar da ƙasaitaccen biki. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Kudu Yonhap ya ba da rahoton makon jiya cewa Koriya ta Arewa ta gina sabon wuri na harba rokar fiye da wadda ta yi amfani da shi wajen harba makami mai linzami a shekara ta 2012. Kudurorin majalisar ɗinkin duniya sun haramta hukumomin ƙasar ɗaukar duk wani mataki da ya jibanci makaman nukiliya.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Kamaru na cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar wuni biyu a ƙasar ta Kamaru, inda zai gana da takwaran aikinsa Paul Biya. Ɗazunan na tuntuɓi wakilin muryar Amurka da ke birnin Yaounde Mamadou Danda, wanda ya min ƙarin bayani kamar haka.
A yau din da misalin karfe 11 ne kamar da muka faɗa a shirin na gaba, shi shugaban ƙasar Najeriya ya sauka Kamaru, kuma kamar yadda muka fara shugaban kasa kulje da kansa shi je tarbe shi a tashan jirgin sama. Bayan haka kuma ya kirta shi masaukin sa a hotel Hilton a birnin Yaounde din. Sannan daga baya ya tafi inda zai je za su tattauna a asirce. Sannan daga baya zai taro tare da mukarraban shi shugaban kasa kulbiya. To bayan haka ne zai tashi tafi ofishin jaka na jinai a Najeriya da ke kasar Kamaru, da zai je gana da 'yan Najeriya wanda suke da zama a nan birnin Yaounde, musamman wanda suke da zama a Tuwala da Yaounde.
Kamar yadda ka faɗa a rahotanninka na farko, za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tsaro. Baya ga haka, kamar akwai wasu batutuwa da za su gana a kai?
Abin da ya shafi Najeriya dole kasar zai taɓa zai taɓa kabo. Maganar tsaro ne a kai za su fi tattaunawa, kuma akwai batun harkar kasuwanci. Amma maganar tsaro a kai za su fi tattaunawa a cikin tattaunawa da za su yi. To kamar da ce za su yi maganar kasuwanci, kuma kasan ƙasar Kamaru, a ƙasar Kamaru akwai 'yan Najeriya wanda suka kai sama da miliyan 4 wanda suke rayuwa a ƙasar Kamaru, wanda kuma suke tafiyar da harkar kasuwanci. Kuma a tura da kansu a nan kasar Cameroon in Najeriya wanda wasu sun shekara 25 wasu 15 sannan suna kuma zaman lafiya har yau saboda bunƙasa kasuwancin ta san ta saboda iyakan da kasar Cameroon take da shi da Najeriya za a yi hanya an bude hanya musamman kamar na ce zuwa Abakaliki ko Enugu sannan kuma a sanar arewa akwai daga wato jihar arewa birnin Daba daga Maritiyal zuwa Adamawa Najeriya wannan abubuwa za su tattauna a kai saboda bunƙasa kasuwancin tare da yin shiri musamman kan tsaro tunda tsaro shi ne zai da kankare kowa da kowa.
To kusan za a iya cewa kenan ƙasashen biyu za su maido da cikakken hulɗa zake tsakanin su kenan ganin cewa a baya an sami matsaloli na harkokin diplomasiya tsakanin Najeriya da Cameroon musamman abin da ya shafi tun daga lokacin Bakasi da kuma yadda ita Cameroon ake zargin tana jan kafa wajen yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram tun a farko.
Haka ne kasan tun lokacin da aka samu ka shawo kan wannan matsalolin harkokin Bakasi tun lokacin ne kasar Cameroon da Najeriya suka zama suna tafiya tare. Kamar da aka ce sojoji a kasar Cameroon a gaskiya sun yi kaɗan amma tun da batun harkar Boko Haram ya taso an ɗauki sabbin sojoji na tsare-tsare matasa an koya musu aikin soja wasu ma yanzu aka da suna makarantar koyon aikin soja saboda su abin da kasan Boko Haram ana faran da wanda ba sani ba ba san takamaimai da ake fada ba shi ne zama matsala musamman ga kasa kamar shi yasa shi kwalbiya tun kamun ma abu ya wuce Kamaru tun abun na faruwa kan iyaka kan sashen Mobi da Maiduguri tun lokacin shi shugaban kasa kwalbiya yasa zai daya su cikin kasan ba.
Wakilin muryar Amurka Mamadu Danda kenan a birnin Yaounde da ke Kamaru. To kan wannan ziyara ta shugaba Buhari da ya kai kasar ta Kamaru muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. To a Najeriya masana a fannin tsaro sun fara tufa albarkacin bakinsu bayan da gwamnan jihar Borno Kashim Shetima ya yi kiran samar da wani shiri da za a yi wa mayakan Boko Haram afuwa kamar yadda aka yi wa na tsagirin yankin Niger Delta a baya. To koyaya masana a fannin tsaro ke kallon wannan lamari Dr. Abdullahi Wasi mai sharhi ne kan lamuran da suka jibinci tsaro.
Wato shi maganan da gwamnan Borno ya yi sun katina yana ɗaya daga cikin tawagan gwamnoni biyar da suka mala wa shugaban ƙasa baya a tafiyar da aka yi zuwa Amurka. Kuma ɗaya daga cikin dama abin da su Turawa suka faɗa na Amurka bisa kuma ga abin da su suka sani a hannu suka ce yaƙi irin wannan a koda yaushe in ya kai matsayin an yi kuma an ci wa ƙarfin yaƙin to a ƙarshe akwai hikimar da ake yi waɗanda aka cinye su a yaƙi ɗin nan idan suka zama masu ladabi da biyayya sai kuma a sama musu abubuwan da za su yi a tallafa musu domin idan muka kula a cikin waɗanda ake kira 'yan ta'asa da suke yanzu akwai waɗanda ma ba su da majiya ƙarfi da ba su da aikin yi sun gama jami'o'i sun gama secondary to cuma da suka ga wuta ta yi wuta maimakon su zauna yunwa ya kashe su kaga sun samu aiki.
Sai dai kuma dokta wasu suna ganin kamar ai ba a ce an ci wannan kungiya da yaƙi ba ganin cewa hare-haren ta ma ya ƙara ƙaruwa ne a 'yan kwanakin nan.
Wallahin cin su a yaƙi ai yanzu yaƙin da suke yi yaƙin tsoro ne yaƙin da zaka tafi kasuwa ka buga bom ka kashe mutane ka kashe kanka yaƙin da zaka tafi asibiti ka buga bom yaƙin da zaka tafi masallaci ko majami'a ka buga bom ai kuma ba yaƙi ba domin haka ko kuma yaƙin da zaka bi da zuwa inda ba a kai masu tsaro ba su je su yi waɗannan abubuwan daga ranar da kaga mutum yana wannan ka san ya shiga kame-kame ka san ya kare in kuma kalilan da ya rage nashi zai kare don haka maganan cewa sun tada wani abu yanzu wannan ina tsammani na taburi taburman kunya ne in ji masu fada da suke yi.
To amma wasu suna tunanin kamar ta yaya za a tunkare su tun da ba su da wato kaman fuska su 'yan kungiyar Boko Haram din suwa za a nema a ce ku zo an baku afuwa waɗanda aka kama ne waɗanda su sojojin ƙasa ne da ake turawa ina ainihin shugabannin su suke.
Alhamdulillahi wallahi tallahi ya sunnal qur'ani lakin bazan yi kafara ba tunda aka soma wannan zance na Boko Haram sanannu ne suna da fuska suna da alkibla kamar kowane ɗan tawaye na kowane ɓangare na duniya.
Dr. Bawa Abdullahi wasu kenan wani mai sharhi kan al'amuran da suka jibinci tsaro a Najeriya. To bayan sulhu da aka cimma a majalisun dokokin Najeriya a jiya game da takaddamar shugabancin majalisun kasar, har yanzu wasu masu fashin baki a fannin siyasa na cewa akwai rana a gaba. Malam Sufiani El-Sadiq mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi siyasa.
Akwai rahotannin da suka nuna cewa wasu daga cikin 'yan siyasa a cikin jam'iyyar APC suna bayyana cewa wasu daga cikin iyayen jam'iyyar kamar su Shibola Ahmed Tinubu cewa suna da ƙarfi da yawa, ya kamata a karya su, a rage musu wannan ƙarfin. To kaga irin waɗannan in ba sun samu abin da suke so ba, ba yanda za a yi masu irin wannan ra'ayin su so a canza shugabancin majalisa, domin waɗanda suke da irin wannan ra'ayin su ne waɗanda suka sabawa matsayin da ita jam'iyya ta ɗauka a kan waye ya kamata ya zama mata kaza da kaza a cikin majalisun nan. Su waɗannan su ne suke goyon bayan su Saraki da su Yakubu Dogara. A wurin waɗannan mutanen ci gaba da matsayin Yakubu Dogara da Saraki da kuma mukarrabansu a matsayin shugabanni waɗannan majalisun guda biyu shine daidai.
Amma kamar yadda zaman da suka yi ajiya ya nuna cewa an ɗinke barakar da ke tsakanin 'yan majalisun, misali kamar a nan majalisar dattawa kaso mafi yawa sun nuna cewa suna goyon bayan shugabancin Saraki.
Waɗanda suke maganar cewa lallai ya kamata a yi wa jam'iyyar nan biyayya, su ma suna nan sun ja tunga. Yanzu ana maganar cewa kamar a majalisar wakilai su ɓangaren su shi Yakubu Dogara sun yi amai sun lashe, domin da sun ce ba zai yiwu ba fafo ba za a ba wa sai ne Bajabiya ne na matsayin house leader ba, wato kamar shugaba kenan na masu rinjaye a majalisa. Amma yanzu an kai ga sun ɗauki matsayin cewa an haƙura an bashi.
Wato kana gani kaman zaman da shi shugaba Muhammadu Buhari ya yi da 'yan majalisun kaman bai yi tasiri ba kenan, ko kuma a ce ba zai yi tasiri ba?
Ita jam'iyyar APC za ta yi ƙoƙari ta ɓoye bambance-bambancen da ke tsakanin mutanenta, saboda a nuna wa mutane cewa suna tafiya ne a matsayin tsintsiya maɗaurin kiɗa. Amma wannan zuwa wani lokaci zai daɗa fitowa fili, mutane su gane shin an sasanta ne ko ba a sasanta ba. Amma ni dai na fi ganin cewa sasantawan an yi ne na ciki na ci, domin ba yanda za a yi mutumin da yake neman ya zama sarki ya rasa sarki a ce an ba shi waziri a ce shi kenan ya haƙura, ba zai tunanin ya zama sarkin gobe ba. Wannan shi ne matsayin. A gefen majalisar Senate kuma wani daga cikin lamarin da ya ɗaure wa mutane kai shi ne yanda aka je aka yi ungulu da kan zabo. APC wasu daga cikin 'ya'yanta suka je suka ɗaura aure da 'yan jam'iyyar PDP, aka ba wa shi Senator Bukola Saraki shugaban majalisar, kuma mataimakinsa aka ba wa ɗan jam'iyyar PDP. Na tabbata jam'iyyar APC in ma ta amince da jagorancin Saraki, ba yanda za a yi ta ci gaba da amincewa da jagorancin mataimakin shugaban majalisa a ƙarƙashin ɗan wata jam'iyya wanda ba nata ba.
Malam Safiyanu El-Sadiq kenan wani mai sharhi kan batutuwan da suka shafi tsaro. To har yanzu dai muna Najeriya ne, amma a kudancin ƙasar. Sabanin sanarwar da aka bayar cewa mai martaba Oni Ife, wato Oba Okunade Sejiwadu na Ile Ife, ya rasu ko bai rasu ba, abokin aikinmu Ladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da wakilinmu na jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal kan wannan batu, ga kuma yadda hirarsu ta kasance.
To gaskiya a yanzu na ni magana da wato mai ma gwamnan jihar Osun wato Hidima Imam Bashir wato SA, wanda ya tabbatar min da cewa lalle gwamna wato Oba na Ile Ife Oba Okunade Sejiwadu ya rasu a birnin London, domin ya ce bayanan da suka yi da su ne sun tuntuɓi wato jami'an tsaronsa na farin kaya wato SSS, sun tabbatar masa cewa wato Oba Sejiwadu ya rasu a birnin London. Sun kuma tuntuɓi matansa a nan birnin Ile Ife a gida kenan, su ma sun tabbatar da cewa shi Oba Okunade Sejiwadu ya rasu. To yanzu ka ji irin halin da ake ciki. Waɗancan bayanai da suka fito cewa ya rasu ko bai rasu ba, to kaga an wuce waɗannan labarai kenan. Domin gwamnatin jihar Osun kanta ta tabbatar da rasuwar wato Oba Sejiwadu Okunade wato Oba na Ile Ife.
Tambol, kana da labarin cewa da sahen nan fadan sarkin kuma ita da kanta ce ta ba da sanarwar cewa wannan labarin rasuwan shi Obasanjo Jawari ba gaskiya bane?
Ina da wannan labari domin da yawa irin haka ne yake faru. A ji cewa wato wani babban mutum ya rasu, sai ka ji makarabansa ko wani kusa da shi sun musanta. Ya Allah kila ba su son a san cewa ya rasu ne ko kuma a'a suna son sai an dan doki wani lokaci ne kafin su ba da bayanin rasuwarsa. To amma wannan da ya faru kan gaskiya ni ma kainan na ji wannan. To amma abin a hali yanzu da nake magana da kai yanzu bai wuce ƴan mintoci ba yanzu nan da shi wato Imamu Bashir mai ba gwamnatin jihar Osun shawara akan harkokin wato ƴan Arewa da ayyuka na musamman ya tabbatar min da cewa gwamnatin jihar Osun ta tabbatar da mutuwar Onine Ife, matansa da suke birnin Ile Ife sun tabbatar da mutuwar wato Onine Ife.
Hassan Umar Tambol kenan, wakilin muryar Amurka. Tun zaku ga muna cewa karfe 11 ne da minti 20 a nan birnin Washington DC, wato karfe 4 kenan da minti 20 a birnin na Ile Ife dake kudancin Najeriya. Sashin Hausa na muryar Amurka kuke sauraro a daidai wannan lokaci. Ga shirin mu na gaba.
Himma
ba ta garo harka duniya daga
jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan Laraba. Baƙonmu na wannan mako sunan shi Rabiu Inusa Hassan Yari, ɗan ƙasar jamhuriyar Niger ne. Ba zan gaya muku komai ba, gashi za mu ji daga bakin shi.
A to madalla, assalamu alaikum. Sunana Rabiu Inusa Hassan Yari, ni mutumin Niger ne, garinmu birnin Maradi.
Kuma ga ka a America?
Ga ni a America yanzu ina cikin shekara ta kamar ta 16 haka.
16? Wai ya to lalle abubuwa da yawa sun fara cikin shekaru 16 nan. Bari mu fara da me ya fito da kai daga Niger kuma ya kawo ka nan America?
To gaskiya Niger dai ko wanda nace an haihu na girma garin Maradi, na primary school ni na can da secondary, daga baya na zo birnin Yamai nan na yi jami'a ta koyan aikin hukuma da shari'a. Bancin shi na aiki shekara uku a kotun koli ta jamhuriyar Niger. To dada saboda neman karin ilimi sai na zo birnin New York nan na yi jami'an ana ce mata Hofstra University, inda na yi digiri na harkokin kasashen waje da tattalin arziki da siyasa.
Haji Nusa, yanzu menene da ya baka sha'awar irin waɗannan karance-karance da kai?
To kasan abin da ya bani sha'awa na zaɓi America, tunda mu kasan mutanen Niger faranshi muka tashi da shi, wancan Hausa wadda take aka haife mu da ita. To sai na ce to ina da sha'awan gaskiya in ta yi, in ga kuma mi duniya ta kumsa in samu in zakanci harshen English. To shi yasa dada na zaɓi New York, kasan ita an ce dubin giwa ce. To nan dai Allah ba da sa'a na ƙarin wani digiri na masters bisa harkokin sufuri na ruwa da kasuwanci shi ma.
Yanzu wace sana'a kake?
To bancin can wurin da na ƙare New York, yanzu dai shekara 5 na zo nan Washington DC. Akwai wani section da ake ce mai wurin aiki na gwamnati wanda na harkar sufuri ne da kasuwanci, shi ma na harkokin waje. To shi ne nake aiki da yanzu shekara ta 5 ciki.
Yanzu mutumin da ya fito daga Niger bakin fata ya aka haka samu irin wannan aiki, ba su ji kyamar baka aiki ba, su ba ƴan uwansu?
To ka san komi akwai yanda ake cewa da rage na razzani. To kuma gaskiya ba kamar yanda mutane ke shi bane harakar bakar wata, farar wata. America tana da abu guda, yawanci ba na ce ba babu wannan, amma yawanci suna dibin cancantar mutum. To ba na ce ba ni na yi tantanta, amma duk dai abubuwan yawanci da na sa gaba ina sa roƙon Allah ya taimake ni, kuma ina kiyaye mu abubuwa da yawa yanda dai ka samu ka tsare doka kuma ka kwatanta gaskiya to yawanci insha Allah suna dibin wannan kuma sai ka ga daji ba na rana mata kawai
yanzu ka baro jamhuriyar Niger ka zo nan America inda ake demokradiya menene kaga bambanci tsakanin demokradiyar Amurka da na jamhuriyar Niger
to bambanci da na gani dai a karamin takadiri siyasa America yau tana da wajen shekara 200 da wani abu malam bello ita kuma ta Niger yanzu muka doka duka bata wuce shekara 22 ba kasa ga 30 to kenan ka gani akwai a karamin takadiri wajen shekara 170 bambancin experience in na demokradiya to gaskiya nan ana yin demokradiya ba a ce ba bambanci tsakanin masu mulki da waɗanda ba su mulki amma duka yawanci in dai interest ɗin America ne ke gaba to duk kana gani duk sun hada busan shi a gama karfi da karfe a ce ƙasa ta ci gaba to yawanci ƙasashen mu ba ka ganin irin wannan gaskiya shi dai ne nake dibi to kuma akwai zancen education nan wurin mutane yawanci sun san menene bambancin tsakanin wannan fari da fari wannan menene manufar wannan gwamnati to yawanci kasashen mu ba haka nan bane kafin mutun ya diba cancantin party da program in party yawanci ana diba ina muka fito dan garin mu ne yar garin mu ce yawanci addini da sauransu to shi dai ne muke gani manya-manyan bambancin tsakanin kasashen biyu
to Haji Rabi Yunusa ya batun iyali bari sai mako mai zuwa sai ka ba mu ansa jama'a abinda muka tana da kenan a wannan lokaci sai Laraba za mu sake dawowa da shi Rabi'u Yunusa Hassan Yari yanzu amma da dindin kudin da kuka ci muryansu musamman shi wannan bakon namu ni Bello Galadanci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum raga da basa she ta karga in ji fulani raga babu basa
kuma da Bello sai a gaida kai kafin mu karkare shirin ga sahabiya dawo da labarai amma a takeice
Turkiya ta kaddamar da ƙarin hare-hare cikin dare kan sansanonin ƴan tawayen Kurdawa da aka fi sani da PKK kamar yadda bayanai da suka fito daga ofishin Prime Minister kasar ya bayyana yau Laraba a daidai kuma lokacin da majalisar dokokin kasar take shirin yin zama na musamman domin ta yi muhawara kan matakin sojin da rundunar mayakan kasar take dauka kan ƴan tawayen da kuma mayakan ISIS a Iraki. Ƙungiyar Taliban a Afghanistan kuma da wasu majiyoyi kusa da ƙungiyar ƴan tawayen game da taron sulhu tsakanin da gwamnatin Afghanistan da ake shirin yi a Pakistan cikin makon nan suna karaita rahotanni da suke cewa shugaban ƙungiyar Mullah Umar da ke gudun hijira ya mutu. Wani kakakin ƙungiyar da muryar Amurka ta tuntuɓa ya dage cewa shugaban ƙungiyar yana nan daram da ransa yana cewa raɗaɗɗen wai ya mutu ana yayata su ne kawai domin a tilasta shugaban ya fito daga maɓoyarsa. Kamfani da yake kula da hanyar ƙarƙashin ƙasa tsakanin Faransa da Ingila ya ce ya tare bakin haure sama da 37,000 da suke ƙoƙarin satar tsallakawa daga Turai zuwa Ingila daga farkon wannan shekara zuwa yanzu.
Tumar Allah sahabu a gaida kai masu sauraro abin da ya sauƙaƙe nan baki ɗaya a cikin shirin namu yanzu sai kuma da dare in Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaban da kwaji shi yanzu nan da wato daga tayani gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni. Da injiniya mu ne Mr. Keith Holmes, Mahmud Lalo Kicha, huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.